بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بهك أنواع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادعا ونم بقريمي البركة. Masallacin Abubakar Siddiq da ke nan Bukar Ari cikin garin Lafiya, babban birnin jihar Nasarawa. A wannan yammaci mai albarka, yammacin Juma'a 18 ga watan Safar shekara na 1438 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 18 ga watan 11 shekara na 2016 na miladiya, domin ci gaba da tafsirin mu na Al-Qur'ani mai girma. Idan ba manta ba, muna tafsirin suratul baqara, kuma mun yi tafsirin aya na 168 zuwa 169 a wannan sura a majalisin mu da ya gabata. Mun kuma yi alƙawarin cewa za mu dan ƙara bayanai dangane da fa'idodi da waɗannan ayoyi biyu suka kunsa, sannan mu dora. Don haka za mu maimaita karatun waɗannan ayoyi sai mu faɗi wannan fa'idodin kafin mu zarce insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya
madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, afan ya ayyuhan nas, ya ku mutane, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, ku ci daga duk abinci wadda ke ƙasa wadda yake halalun kuma daddaɗa. Wala tattabi'u khutuwati shaytan, kada ku bi hanyoyi na shaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, lallai shi shaitan abokin gaba ne mai mabayyaniyar gaba a gare ku. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha, sani abinda yake umurtan ku da shi kadai shine as-su, mummunan aiki, wal fahsha, da ayyuka na asha. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, da kuma ku faɗi irin ababen da ba ku da masaniya a kai, ku jingina ma Allah madaukakin sarki. Mun yi tafsirin waɗannan ayoyi guda biyu, muna faɗan fa'idodi daga ciki. Za mu faɗi fa'idodi kamar guda tara wadda waɗannan ayoyin suka kunsa sannan sai mu dora abu na farko mu riga mu ambata cewa ya ayyuhan nas anan shine kira na biyu a jerin alqur'ani da Allah yayi mutane ko na farko ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wannan shine na biyu ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba to ayoyin da suka zo suna yin umbarni da kulu ku ci abinci ko ku ci abinda Allah madaukakin sarki ya azarta ku da shi na daddadan abubuwa ayoyi iri uku ne a alqur'ani mai girma na farko shine irin wannan wanda Allah ya kira izuwa ga mutane baki daya kala na biyu shine wanda Allah ya kira izuwa ga mummanai kadai ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun dan Allah ba da jawabi makaranta shi na uku shine da Allah ya kira izuwa ga manzanni kadai ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan kunga kira ne na farko ga manme ko ya hada kowa da kowa mutane umarnin da yazo na abin da za a ci din shi ma sai zanto ga manme kulu mimma fil ardi na abin da ke kasa baki din shine malamai suke cewa wannan yana nuna yalwar ni'imar Allah madaukakin sarki da rahamarsa cewa kafirci bai hana rahmaniyarsa ta shafi abin halittarsa duk da cewa kafirai ne ma'ana a cikin ya ayyuhan nas akwai kafirai Allah ya yi musu ni'ima shine cewa duk wani abu daddada wanda yake halal ne to halalun ne ma kowa da kowa da mummanai da ma wanda ba mummanai ba saboda haka wannan minna ce amma ala nas jami'a cewa an halasta muku duk wani abin shi wanda ka rasa amma da waɗannan sharuɗa da muka ambata ko halalun da kuma daddada wannan cewa kulu mimma fil ard yana nuna cewa ababan da suke na halal din su ne suka fi yawa a bayan ƙasa kamar yadda za mu zo mu ji Allah ya taƙaita cewa waɗansu abubuwa ne in kaɗan kawai ya haramta amma in ba su ba komai na ci halalun ne sai dai in wani dalili ya zo wanda zai hana ko ya haramta shi a kira na biyu ku ji yadda sigar ta zo ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah anan ya ƙara wani abu ko yace kulu min tayyibat cewa kulu min tayyibat daidai yake da kulu halalan tayyiba ƙarin da yace ce min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abin da muka azarta ku da shi saboda su alladhina amanu sun sani kuma suna da yaqinin cewa duk dadadan abubuwan nawa ne ne Allah ne ya azarta su da shi sai yake musu ni'ima yake guranta musu wannan din domin ya ƙara zabar da su su bi umarnin Allah din madaukakin sarki a can baya ba faɗi haka ba malamai suna cewa saboda a cikin annas akwai wanda ba yadda akwai Allah ba ko ba haka ba ballantana ya yarda cewa Allah shi ke bashi arziki shi ke masa kaza saboda haka ba a nemi wannan aurensa ba shi marhala farko yake aiki tukunna ya ci din zai gane wannan ɗin idan ya shiga ajin alladhina amanu sannan sai Allah ya ƙara wani umarni ma mummunai wanda bai yi umarni da shi ma waɗannan ba shine washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun sannan ku gode ma Allah madaukakin sarki in dai har ku din shi kadai kuke bauta lalle shi kadai suke bauta shine ma'anan cewa su alladina amanu ne ko amma an faɗi wannan kamar da na faɗa da zu dan a ƙara zabarar da su su gode ma Allah bisa wannan ni'ima ya kuma mane tunda kun san Allah ne yake azarta ku shi muku wannan ni'ima to in kun ci ni'imar Allah kada ku manta ku gode masa kun ga wannan annida'u al-khas kenan ko sai kira na uku shine annida'u al-akhas ke babban kira da aka yi wa kebabbun kebabbu sune ar-rusul ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan anan kuje cewa yi kulu sai ce min at-tayyibat bai ce washkuru ba nan bai ce tayyibati ma razaqnakum ba saboda ana magana da su a daidai manzanni su waɗannan manzanni sun san tayyibat din sun san daga Allah yake kuma su masu godiya ne ma Allah din haka ba a bukata sai an sake gaya musu saboda su ne mafi kima mafi daukaka cikin bayin Allah madaukin sarki sun san wannan kun gane bambancin umarnin guda uku ko to amma duk da haka dukkan su sai da aka yi musu umarni din saboda mai ya kara tabbatar da maqsudin waɗannan ayoyin da muke faɗa cewa at-tashri'a shar'antawa halattawa da haramtawa haƙƙi ne na Allah aiki ne na Allah ba za ka kai wani matsayi ba a addini da za a ce wani hara wani halal ya faɗi a kanka ko wani haram ya faɗi a kanka a'a har manzanni ana musu umarni kulu min at-tayyibat kamar yadda aka yi wa alladina amanu kamar yadda aka yi wa gama garin mutane baki daya kun gane wannan wannan yana tabbatar mana da ɗaya daga cikin ka'idodi da muka ambata a wancan satin mun ce za mu ƙara bayani akan su ko yawwa fa'ida ta biyu wannan abin da zan faɗa muku Sheikh Muhammad Atiya Salim ɗalibin Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti shi faɗi wannan daqa'iq din ko nuksa din yayin da yake tafsirin waɗannan ayoyi na'am fa'ida ta biyu na faɗa muku a wancan sati cewa da irin waɗannan ayoyin malamai suke istinbatin qawa'id na al-halal wal haram kuma na faɗa muku waɗansu kamar guda 11 wanda Sheikh Yusuf Al-Qardawi ya ambata a cikin littafinsa al-halal wal haram na ce wajen guda 7 ko 8 daga cikin su daga waɗannan ayoyin aka dauke su to yaya aka dauke su dan ku gane yadda malamai suke zurfafa tunani cikin ayoyin Allah madaukakin sarki qaida ta farko ita ce al-aslu fil ashiya al-ibah wannan sun dauke ta daga fadin Allah madaukakin sarki kulu mimma fil ard ku ci daga duk abin da ke kasa kenan al-ashiya al-mat'umat wannan dukkan su halalun kulu mimma fil ard ku ci daga duk abin da yake nau'i ne na abinci a bayan kasa mun ce wannan min litab'id ne ko saboda ba duk abin da yake bayan kasa ake ci ba ina fatan mun gane saboda haka min litab'id shine magana da yafi daidai sabani abin da Sheikh Ibn Uthaymeen ya tafi akai cewa min anan bayaniya ce saboda fadin Allah madaukakin sarki wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wancan ya shafi abinci da abin da ba abinci ba ma'ana litantafi'u biha ko anan kuma ana magana ne akan ana bayar da misali ne na abinci kuma ba komai ne a bayan kasa abinci ba ka'ida ta biyu ita ce cewa at-tahlilu wat-tahrimu haqqullahi ta'ala wahda halastawa da haramtawa haƙƙi ne na Allah shi kadai ina aka dauki wannan daga wannan aya din ya ayyuhan nas kulu wa yake bayar da umarnin Allah da ya bayar da wannan umarni kuma ba ku manta ba mun faɗa muku cewa a wajen Abbahir ibn Ashur maqsudin ba shine wannan ba maqsudin wala tattabi'u khutuwati shaytan ne saboda sun haramta abubuwan da Allah bai halasta musu ba wannan bin tafarki shaytan ne shine sai Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kenan mutum ya dauki wannan ya halasta ko ya haramta ma kansa wannan ya bi tafarkin shedan domin ba aikin sa bane aikin Allah madaukakin sarki ne shi shi kadai haka nan ayin da muka karanta ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum al'amr ko kuma musamman anan min tayyibati ma razaqnakum Allah yana hada tsakanin arrizq da at-tahlil wat-tahrim wanda ya azarta ku da abu shi yake da iko yace muku ku ci wannan ko kar ku ci wannan shi kadai haka nan da Allah madaukakin sarki yana cewa wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun abinda shedan yake muku shine yasa ku ku fada ma Allah abinda ba ku sani ba kuna haramta abinda ba ku san cewa Allah ya haramta ba ai mun fada mana cewa wannan ayat tana magana ne da mushrikan makka wadannan kabilu wanda suka yi tahrimin sa'iba wal wasila wal ham kamar yadda Allah ya ambata a cikin suratu al an'am qaida ta uku tahrimul halali wa tahlilul harami qarinush shirk mutum ya halasta halal ko ya haramta haram yin wannan aikin abokin shirka ne wani lokacin kara ake a ce abokin shirka a shirka ne mun gane ko mutum ya dauka cewa shi yana da wannan dama na ya shar'anta shari'a wa mutane su bi wannan shirka ne wannan ya saba wa abinda malamai suke kira tauhidul hakimiyya wannan kuma abu ne da ya tabbata da ayoyi masu dimbin yawa a alqur'ani irin su inil hukmu illa lillah amara allah ta'budu illa iyya shi yasa yana cikin mustalzamat din la ilaha illa allah anna shari'ata lillahi wahda kenan wannan shirk ne fi alhakimiyya wani ya bai wa kansa dama ko ya yardan ma kansa na yin shari'a ko tsara dokoki da mutane za su bi sabanin dokokin Allah madaukakin sarki mun gane ko wannan daga ina aka dauke shi wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun saboda wannan kage ne ma Allah madaukakin sarki kace abu kaza haram ko kace abu kaza halal tunda ba haƙƙinka bane in zaka yi shi dole idan to ka samo shi ne daga Allah ko daga masu bayanin shari'o'in Allah sune annabawa in ko baka yi haka ba to ka kirkiri ƙarya kenan ka jingina ma Allah madaukakin sarki kuma wannan shirka ne qa'ida ta hudu at-tahrimu yatba'u al-khabas wad-darab shi haramci yana bin muni da cuta ne na abu dan haka akwai ka'idan nan al-aslu fil ashya'i ad-dara al-man'u wal hadar asali dangane da abubuwa masu cutarwa shine cewa haramun ne shi to wannan at-tahrim yatba'u al-khabath wad-darar an dauke shi ne daga fadin Allah madaukakin sarki mimma fil ardi halalan tayyiban tayyiban ko yasalunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin haka nan صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث سؤال الأصل في الخبيث التحريم الأصل في النافع الحل سؤالنا كده الخبث يتبع الضرر التحريم يتبع الخبث والضرر هو الأصل في المضار التحريم شما أعين أن نعم بتلك قدعوك دوك أقول طيبات طيبات كو تو ونن آير إتشي أسلي دعك دوكي ونن قائدة أتشكي أنا sabi wannan ya zanto fa'ida akan wannan malamai suna cewa haramun kala biyu ne akwai haramun li dhatihi sannan akwai haramun li 'arid haramun li dhatihi shine wanda a dalilin cutarwa ko munin sa ake haramta shi kamar maita al-maita mushi kamar al-khinzir nani al-khinzir alade wannan li dhatihi haramun kamar sata haramun da sauransu akwai kuma abanda haramci yana shugo masa ne saboda wani dalili amma shi asali abun ba haramun bane amma asali abun ba haramun bane to wannan ayat tana tabbatar da nau'i na farko din ne na cewa tayyiban ko wanda ba tayyib ba bi zatihi to shi haramun ne wanda yake tayyib ne bi abin nan kuma misalin abin nan li'arid sune abubuwan da aka haramta su imma saboda haƙƙin Allah ko haƙƙin mutane wani abu wanda idan kayi zai cutar da dan uwanka sai zanto haramun saboda wannan cutarwa din inda ba zai cutar da shi ba to halalun ne ko misali wannan suna daya sai ka'ida ta biyar fil halali ma yughni anil haram fil halali ma yughni anil haram wato a cikin halal akwai abin da ya wadatar da kai daga haram kana da halal masu dimbin yawa ta yadda baka bukatan aikata haramun ma'ana baka bukatan ci wani abu wanda yake haramun saboda kana da halal wanda sun wadatar kowane irin nau'in abinci shi kuma wannan an dauke shi daga wannan gamammiyar ubanni cewa kulu mimma fil ardi kai dan hada farko sun bi yawa sannan togaciya da Allah yayi nan gaba kadan zamu zo mu karanta innama harrama alaikum almaitata waddama walahma alkhinzir wama uhilla bihi lighairi Allah abuwa guda hudu kawai Allah ya ce a kayayyakin abinci waɗannan guda hudun kawai ya haramta su sune muharramat li zawatihim in an samu wani abu to wani dalili ne yasa ya zanto haramu ko kuma yana shiga karkashin waɗannan guda hudu ne in ba haka ba duk wani abin da ya fita daga waɗannan guda hudu din to halalun ne asla kun gane ko sai ka'ida ta shida ma adda ila al-harami fa huwa haram duk abin da zai kai ka zuwa ga aikata haramun to shi ma haramun ne min ka'ida sadd zari'a ko shi wannan ana daukan sa daga hani da Allah yi wala tattabi'u خطوات الشيطان بن تفركي الشيطان شي زي كيكا حرمت ابن دا الله بي حرمت ابا دا حلست ابن دا الله بي حلست ابا بي حلست ابا سوى لك بن تفركي الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان انا تبت ردوانا حال ينزو التحايل على الحرام حرام تبقوا كيف ينكم التحايل على الحرام حرام ينوايو دومنك kai haram shi ma haramun ne al-hila qa'idar hila kenan ko kai wayo dan ka aikata wani haramun irin yadda ashabu sabti suka yi haramun shi ma dai dalilin wannan wala tattabi'u khutuwati shaytan to wadannan sune qa'idodi da aka shirye su daga wadannan ayoyi din sauran in mun je inda ayoyin suke zamu fade su fa'ida ta uku Allah madaukakin sarki ya ce kar abi shaydan sai sai shi abokin gaba ne waye abokin gaba ash-shaykh ibn usaymin yake cewa malaman fiqh suna bayar da haddi na waye abokin gaban ka in kana son ka gane shi duk wanda bakin cikin ka ke sa shi farin ciki farin ciki kake sa shi bakin ciki shine abokin gabanka kun gane ko inda zaka shiga abin da zai saka bakin ciki to shi yana farin ciki da wannan inda zaka samu wani abin da zai saka farin ciki shi yana bakin ciki da wannan wannan shine abokin gabanka wannan shine abin da shedan yake a gare mu ko cewa annabi ya inganta hadisi annabi alayhi salatu wassalam yana cewa idan dan adam idan aka kira sallah ana kiran sallah shi dan yana gudu ita tafiya har ya zanto dan karami kamar kuda da fashion wannan yana tafiya yana bakin ciki in an idan da sallah an gama iqama kuma sai dawo domin yi muku waswasi idan kun yi sujjada sai ta bakin ciki ce abinda aka umarce shi shi yayi yaki ga dan adam yana yi kai kana sujjada kana musulta da umarnin Allah ko kana har kana ma addu'a annabi yace kamilun an yustajaba lahu idan mutum yana addu'a sujjada to shi yana jin yana bakin ciki duk wani abu na alkhairi a gare ka baya so wannan kuma shine ma definition da Allah ya bamu na adawar sadiq innama ya'murukum bisu wal fahsha ba kuma ta fassara da muka yi na asu ya shafi wannan ko muka ce duk wani abin da zai bakanta maka rai imma a yanzu ko nan gaba a duniya ko a lahira sunansa asu babba ne abun ko karami wannan shine gamammiyar fassara da malamai suke yi yasa suke ce alfahsha alaqar asu da alfahsha alaqa ce ta al'umum wal khusus ta al'umum wal khusus al asu am alfahsha khas wadda munin sa ya kai muni munin yayi girma sosai shi ake kiransa alfahsha mun gane ko to kuma wannan ita ce fa'ida ta hudu alaqa tsakanin asu wal fahsha wadansu malamai kamar ash-sheikh ibn uthaymeen shi yana ganin asu anan daidai yake da as-sayyi'at wato sagha'irul dhunub kananan zunubai da Allah madaukakin sarki yana cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in tajtanibu kaba'ir nukaffir ankum sayyi'atikum kaba'ir sayyi'at wanda ba kaba'ir bake so asu yana cewa yana nufin kananan zunubai al-fahsha kuma manya manya wanda munin su yayi girma sai zanto anan al-fahsha suna nufin al-kaba'ir don haka yake cewa shi ibnu uthaymeen cewa wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun alaqasa da asu wal fahsha shi ma alaqashi ta al-umum da al-khusus abinda yasa aka ware shi saboda yafi kowanne girma cikin al-fahsha din saboda shirka ne yake kai zuwa ga ya kunshi shirka kuma shirka ita ce akbarul kaba'ir kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata sai fa'ida ta biyar cewa at-ta'lil manhajullah fi at-tahlil wat-tahrim at-ta'lil shine fadan dalilin da yasa aka shar'anta hukunci bayani dangane da hikima da amfani na shar'anta hukunci na cewa ku yi abu kaza ko ku bar abu kaza wannan tsari ne na Allah madaukakin sarki a cikin shari'ar sa har ma a at-tahlil wa at-tahrim in Allah ya ce ku yi abu kaza halalun ne sai ce muku ga dalili ku bar abu kaza haramun ne sai ce muku ga dalili anan yayi mana hani wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan sai bai tsaya haka ba inda ya tsaya haka ya wadatar saboda mu bayin sa ne mun san shi ar-rahmanu ne shi ar-rahimu ne shi al-hakimu ne duk abin da yayi mana umarni ko yayi hani to akwai rahama a ciki akwai hikima a ciki akwai kuma amfani a gare mu mun sani wannan amfanin ko ba mu sani ba amma saboda ludufan sa saboda kaiwa makwara wajen rahama Allah madaukakin sarki domin ya zabarar da mu mubi dan Allah yana umarni ne yana son mubi yana hani ne yana son mu hanu to dan ya zabarar da mu zukatan masanatsu dan dan adam yafi yin abinda ya san me yasa yake yafi barin abinda ya san me yasa yake bari in nace je ka gida je ka wuri kaza zaka ga kaza ko zai zuwa wajen zai maka amfani kaza cewa zuwa wajen zai maka kaza din wannan zai zaburar da kai ka yafi dan ce maka kai tafi kaza kaga girma na kai ka to wannan tsari ne na Allah madaukakin sarki saboda kar mu zama mu kallide kai kar mu zanto muna bi ido a rufe a musulunci ana ban Allah ne ala basiratin ido a bayyane mun gane ko shine ce dalilin da isa ya hane mu da tabarkin shaydan saboda shi abokin gaban mu ne me yasa shi abokin gaban mu ne saboda baya umurtan mu da komai in ba as-su da al-fahsha da kuma al-iftira'u ala Allah ta'ala wa fa'ida da shida cewa wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun malamai suna cewa kamar yadda Abu Su'ud ya faɗa a cikin tafsirin sa Allah ya hane mu mu faɗi abin da ba mu sani ba ba mu san cewa shi yace mu yi ba mun dauki wannan context din ya hane mu ko ya hane mutane da su haramta abin da ba su san cewa ya haramta ba kun gane ko to shine yake cewa wannan tambihi Allah yake da wani laifi wanda yafi wannan girma shine haramta abin da mun san Allah bai haramta ba kun gane to wanne ne yafi muni wannan ba mu da masani akai sai muka ce Allah ya muka haramta ba mu da masanin cewa Allah ya ce haramun ina kuma da mun san cewa Allah bai haramta ba sai mu kuma mu zo mu haramta wannan muna sane da cewa Allah bai haramta ba duka bin munanan abubuwa ne ko amma nabi din yafi na farkon mu ne to Allah ya yi iktifa'i da wannan ne don yi mana tambihi akan wancan ina ba ta kun gane wannan shine abinda fa'idar da Abu Su'ud ya dauka daga wannan aya fa'ida ta bakwai wannan alqawlu ala Allah bila ilm abubuwa da yawa suna shiga karkashin sa Sheikh Muhammad Rashid Ridha a cikin tafsirul manar yana cewa daga cikin abubuwan da suke shiga wannan din ko kuma kafan nan الطاهر بن عاشور حكما الشيخ محمد صالح العثيمين الله يديك انسو الرحمة سنة شوى جنج نزن شيء زوى قال الله كلا اكني نفركو شيني القول على الله بعلم كتشي الله ياتي ابو كذا الهالي كان بعلم حكذا كنغاني كو تأينا ذاك سامو wannan ilimi din zaka samu wannan ilimin ne kamar yadda Abdullah ibn Ashib yake faɗa na abinda Allah yake so ko ya yarda da shi zaka same shi yace wa tariqu ma'rifati ridha Allah wa amrihi huwa ar-ruju'u ila al-wahy da hanyar komawa zuwa ga wahayi wa ila ma yatafarra'u an da abinda ya wato ainihin zanto rassa ne na wahayi ijtihadi da qiyasi da adillatu shari'a al-mustaqra dalilin shari'a wanda akai istiqra'i aka gane cewa za a yi amfani da abu kaza a kafa hujja shi yasa yake cewa malaman usul suna cewa idan malami yayi ijtihadi akan wani abu da babu nassi qarara ya gane cewa hukunci a musulunce a ijtihadin sa shine cewa abu kaza halalun ne ko haramun ne yana iya cewa abu kaza hukuncin sa a addinin Allah haram ne da babu nassi kara amma yayi ijtihadi ta hanyar bin hanyoyi ko wanda aka ciro su daga Qur'ani da hadisi amma bai ce Allah ya ce haram ne ko gane zai iya ce wannan abu kaza a addini haram ne wannan abu kaza a shari'a haram ne amma ba zai ce Allah ya ce abu kaza haramun ne ba inda bashi da nassi qarara ko in akwai nasi karara a Qur'ani innama harama alaikumul maitata zai ce Allah ya haramta mushi alqawlu ala Allah bi ilmin sai nabiyu shine alqawlu ala Allah bila ilm alqawlu ala Allah bila ilm shi shine aka su gida biyu din shine biduni ilm din cewa ya halasta sai na uku shine bi ilm cewa ya haramta sai kake ce bai haramta ba waɗannan su ne hanyoyi din guda biyu din haramun ne kuma shirka ne na farko din halalun ne jaizi ina fata kuna gane to anan Rashid Rida yana cewa na daga cikin abubuwan da za su shiga alqawlu ala Allah bila ilmi wanda yake na haramun din yake cewa na daga cikin abin da za su shiga shine irin abin da mutum yake jinginawa Allah da bashi da ilimi ne yake cewa Allah ya shar'anta masa na aqidodi da wurin dai da ayyuka na ibada da alamomi na addini da halasta abin da asalin sa haramun ne da haramta abin da asalin sa halalun ne ba tare da hakan ya tabbata ba ta hanyar ijtihadi wanda muka ambata din nako yace fal qawlu ala Allah bighayri ilm i'tida'un ala haqqir rububiyyah kirkiran ƙarya a jinginawa Allah ba tare da sani ba alqawlu ala Allah shine abinda Qur'ani yake kira al-iftira'u ala Allah alqawlu ala Allah bila ilm shine al-iftira'u ala Allah mun ja ayoyin wancan satin ko yace ta'addanci ne ma haƙƙin rububiyya Allah madaukakin sarki bitashri ta hanyar yin shari'a shi kadai yake da dama yin shari'a wa huwa shirkun sarih aisha nan ya fito a can mun faɗa muku cewa tahlil wa tahrim qarinu shirk ga shi anan ya ce shirkun sarih shirka ne karara ya ce wannan kuma shi ne mafi munin abin da shaidan yake yin umarni da shi don shi ne asali wajen bata aqidu da canza shari'u da kuma canza mummuna a bar abin da yake kyau bil munasaba ibn al-qayyim yake faɗa a irin wannan aya da ta zo a cikin suratul a'raf قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إيش نكر شيء في موني نكر شيء في شيء في موني شنو بدون إيش بدأ القول على الله بلا عيب محمد رشيد ريدا إيش قبل الشيوخ shin baya cikin ƙarya ma Allah waɗansu shugabanni su riye cewa su tsakatsakiya ne tsakanin Allah da bayinsa cewa Allah baya yin wani abu ba tare da sa bakinsu ba suka canza zukatan bayi suka kore su daga Allah madaukin sarki da sunnan annabi ko sunnan Allah cikin halittarsa suka koma suna zuwa kaburbura wanda ba su da iyaka wanda yana magana akan masu zuwa kabari suna bautan waɗansu shugabannin su yace cewa wannan ai alqawlu ne ala Allah bi ghairi ku dauka ba za ku samu wani alkhairi ba sai ta hanyar waɗannan shugabannin haka nake cewa shin baya ciki a kirkiri dabaru domin rushe wata shari'a yana magana akan wanda suke kirkiri dabaru don rushe zakka a wancan lokacin nasu kenan yake cewa shin baya cikin ƙarya ma Allah madaukakin sarki abinda da yawa suke ƙarawa cikin ibada da hukunce-hukuncen halal da haram dori akan abinda ya zo a cikin alkitabu da sunna ma'ana duka waɗannan yana ci sai ya kaito haka ce daga malamin sa Rashid Rida yana cewa Rashid Rida abun nan Muhammad Abdu yana cewa كل من يزيد في الدين عقيدة أو حكما من غير استناد إلى كتاب الله أو كلام المعصوم فهو من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون duk mutumin da yake ƙara wani abu cikin addini sawan aqida ne ko hukunci ba tare da dogaro zuwa ga littafin Allah ko zancen ma'asumi ba annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama to yana daga cikin waɗanda suke kirkiran abin da ba su sani ba su jingina ma Allah madaukakin sarki to ya bayar da waɗansu misalai abin da yasa nake karanta saboda sashe daga cikin waɗannan misalan suna faruwa har mu ma a nan garin mu mai misalin da ya bayar ya bayar da misalin ziyarori da mutane ke zuwa makaburbura akwai wadanda ko a shekara shekara za su tashi kawai su tafi ziyaran kabarin wani kuma suna itikadin cewa wannan aiki ne na bauta da za su samu lada a kai waye gaya musu wannan sun ƙara wani abu ne cikin addinin Allah sannan da abin da suke zuwa su yi a wajen na bid'o'i da munkarai da sunan addini sannan yace da bin jana'iza da karatun alburda da waɗansu ire-irensu da murya irin wani sanannen murya irin ana rerawa haka nan da yanayi guda ana karatun alburda mu anan garin ba alburda ake karanta ba zikiri ake yi ko da murya ɗaya haka ana bin mutum mamaci zuwa kabari ina aka faɗi wannan ga kitabu ga littattafan fiqhu gaba ɗaya da muke koyon addini a ciki ina ne suka ce in za a tafi za a bi mamaci zuwa jana'iza zuwa makabarta a daga murya ana karanta waɗansu abubuwa wannan ƙari ne cikin addini don haka ƙarya ne ma Allah madaukakin sarki mutum ya ɗauka cewa wannan addini ne kuma yana son ya samu lada a kai haka nan yake cewa da ɗaukan tarare na wato ainihin azurfa a rike abin nan ɗin azurfa a sa tarare a ciki ana tafiya makabarta da shi wannan baya a wajen mai ko sannan da haduwa don karanta dalailu wai duk mamaci ba wannan bai zo mana ba Allah ya kara nisantar da shi sannan da waɗansu hakan dai wuriddai ana ihu mu la ilaha illallah ake yi ko ana kai a ɗaga murya in an je ma kafin ana saka mamaci za a yi ta yi ko za a yi wannan ina aka same shi waɗannan abubuwa ne na bauta al-aslu fil ibadati al-man'u wal-hadr hatta ya'ti dalilul ibaha wannan da muke ce al-aslu fil ashiya din ba bauta bane saboda inda bauta ne to ai mai amfani kuma a ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan kaga ai da ka su kai ko to Allah ya musu inkari abin da ya shafi bauta ba ka yi sai an ce maka yi babu wani abu na bauta wanda yake halalu sai wanda akwai dalili na shari'a ingantacce a kansa ina wata kuna gane shine yake cewa babu a cikin musulunci wata ibada ta ihu wanda za a ce ka daga murya kai ta yi idan ba kiran sallah ba tace banda kiran sallah babu inda ake cewa ka daga murya ka yace sallan ma da kanta Allah ce wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha tsakiya aka ce kai talbiya ma labbaik allahumma labbaik ba ce ake ka kore murya ka daga murya kana yi abin nan ba yace a'a abin da yasa ake jin wannan dawi da ake ji saboda yawan mutane ne ko in kowa yana yi sai ya ji murya ya dan dago amma ba wai cewa ake wai makasudi ne a cewa abinda ake bukata abin nan al'ajju din wai yana nufin daga murya ne abin nan ba haka ake nishi ba sannan ke cewa da yawa daga cikin waɗannan bid'o'i cikin aqida da hukunce-hukunce sun shiga ne ma musulmi saboda wato sako-sako da sakaci na shugabannin addini dan da suke riya cewa
wai wannan hanya ce da za su jawo mutane su yi riko da addini, hanya ce da za su sa mutane su yi zikiri, saboda kan zaje jana'iza kawai a ce ayi zikiri.
A abi hanyoyin da annabi ya koyar, kar a kara masa, yace saboda haka wannan kuskure ne. Har yake bayar da labari cewa shi Muhammad Abdu cewa ya je ya shiga wani coci a Baitulaham, sai ya ji wani ihu, har sai tunanin ko waɗansu shehunai ne na garinsu na Misra suna irin wannan azkar da suka sawa, sai duba sai ga ai manya-manyan fadas ne na Kiristoci, sai ce to ga inda aka samu wannan aka shigo mana da shi. Yace wannan daga can aka shigo mana. فهذه البدع قد سرت الينا منهم كما سرت اليهم من الوثنيين كمر ان سوما daga masubutan gumaka suka samu irin wannan ihu din su zo suka saka a cikin addinin su shi kan kirista abin da ya shafi kiristanci ba mu bukatar mu kafa dalili cewa ihu suke yi ko da inda akwai tauci ka san abin da ake yi kenan shi ne ke cewa to waɗannan abubuwan ba abin da suke sai su rawa mutane da addini. Za ka ga mai kulawa da irin waɗannan abubuwan bai kula da abubuwa wanda aka yi ijimai a kansu cewa addini ne. Za ka ga bai zuwa sallah a cikin jami'a kan lokaci. Za ka ga yana yin duk waɗansu abubuwa na haramu. Kuma shi ne cewa yana son ya tashi zuwa ga addinin ba zai hana shi ba. Sai yasa za ku ji mamaki. Za ku ga mutum ya riƙe shalbi yana yawon zikiri amma ɗan wiwi ne. Ɗan wiwi. Ɗan maula. Amma ba za ka ji waɗanda suke sa shi ya je yana yawon zikirin suna hane shi daga wannan ba. Kaga wannan ai kashi addini yake ba raya addini yake ba. Abu na takwas, innama ya'murukum, cewa Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa shaitan yana umartan mu ne. Shaitan yana umarni ne? Shi ne malamai suke cewa ɗayan biyu. Imma majazi ne ana nufin waswasi ne ko waswasin da yake yi ne da tazyin kawata abin da yake yi in ya kawata maka ko sai ka bi shi to bayan nan kamar ya maka umarni kenan amma shaidan bashi da wani karfi ko matsayi na umarni umarni yana zuwa ne daga wanda yake sama ko ma wanda yake kasa to shi shaidan mun karanta ayi da muke bayani akan tabarri barambaran da za a rantsa shi alkiyama ko shi ma zai faɗa ya ce shi bai kowa barni ba fa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha mana wa'adakum wa'da al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan wanda ke da sultan shi zai ba umarni kawai ya iya kira ni ya iya zuga kayansa ya iya abin nan koda hajarsa mun gane ko da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ko kuma ka ce tamthil ne ake saboda gwanintansa wajen kira din su kuma waɗannan mushrikai da wauta da rashin hankalinsu sai suka bar hankalinsu suka bar kwakwalensu suka zo suna bin shi suka mayar da shi shugaba ne shugaba dan haka waswasin ya zanto umarni su a wurinsu amma wannan Allah madaukakin sarki yana yi ne tashni'an li halihim wa isaratan lil adawati bayna ash-shaytani wa bainahum domin a tanzar da su cewa lallai kurbuda wannan saboda yana salbe muku iradaku ya sa ku yi abu ba abin da kuke so ku yi ba shi ne ai waswasi din kenan ko yawa to waɗannan fa'idodi ne da malamai suke ambata ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda biyu na zuciya za mu gama mu shiga ayoyi na gaba wanda ke ƙara Allah yake buga misali na jahilci na wato ainihin waɗannan da ƙarshe fa'ida da za mu rufe da shi shi ne shi sabubba guda biyu anan Allah ya ambata na bata na wato ainihin mushrikai ban shaidan ban shaydan
da ban da koyi da iyaye rufi a ido a rufe shine taqlid da taqlid da ban shaydan hanyoyi ne guda biyu da suke kai mutum zuwa ga shirka ko kuma su tabbatar da shi basa kan shirka Allah madaukin sarki ya kashe mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata abinda muka faɗa ya zanto dai fallace daga Allah madaukin sarki muna roƙon sa ya dada mana wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah madaukin sarki ya gafarta mana za mu tsaya nan sati mai zuwa sai mu dora wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba yi tambayi kana